This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 12 ga watan Satumban shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin kwadar gonar na farar hula a kasar Ghana suna ƙara matsa lamba ga gwamnatin ƙasar da ta gaggauta ɗaukar matakin hana haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, lamarin da suka ce yana shafuwar yanayi da muhalli a ƙasar.
Sinadiran da ake amfani cikin wannan aiki, sinadiran na bata gonakinmu da ruwan da muke amfani da ita na ban ruwan da muke shuki da ita.
To za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli, sannan idan mun buɗe layukanmu na wayar tarho can anjima, muna so ku kira ku bayyana ra'ayoyi kan menene kuke ganin ya haddasa matsalar tashin farashin kayayyaki a Najeriya. To amma kafin waɗannan duka, sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau ake sa ran jakadiyar Amurka ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato a Majalisar Ɗinkin Duniya, Linda Thomas Greenfield ta bayyana goyon bayan majalisar a kirkiro da kujerun dindindin biyu, ɗaya ga ƙasashen Afirka da wadda za ta zagaya tsakanin ƙananan ƙasashen tsibirai masu tasowa a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yunkurin yin hakan na zuwa ne a ƙoƙarin da Amurka ke yi na gyara dangantaka tsakaninta da Afirka, inda da dama ke cike da bacin rai na ganin yadda Washington ke mara wa Isra'ila baya a yakin da Isra'ilan ke yi a Gaza, da kuma hankoron zurfafa dangantaka da ƙasashen yankin Pacific da ke da mahimmanci wajen dakushe tasirin China a yankin. Thomas Greenfield ta shaida wa Fadal, wato kafar labarun Reuters, fatanta na ganin wannan yunkurin ya ci gaba ta hanyar da za a iya cimma sauye-sauye a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a nan gaba, abinda ta bayyana a matsayin wani bangare na tarihi da shugaban Amurka Joe Biden zai bari. Ƙasar Australia ta tuɓe kambin yabo na soja daga manyan kwamandojin tsaro bisa zargin aikata laifuffukan yaƙi da aka aikata ƙarƙashin sa idan su a yayin tsawon lokacin da aka ɗauka ana yaƙi a Afghanistan. A yau Alhamis, ministan tsaron Australia Richard Marles ya shaida babbar majalisar ƙasar cewa manyan jami'an sojin da suka yi aiki a Afghanistan za su rasa kambinsu mai daraja na aiki bisa laifuffukan yaƙi da aka aikata a yayin yaƙin Afghanistan tsakanin shekarun 2005 da 2010.
When you command a unit, you will receive often the benefits and the accolades of what.
Minister Maris kenan yake cewa a yayin da aka ce kai ne ke jagoranta wata runduna ko sashi, to kuwa dole ne ka girbi duk abin da aka shuka a ƙarƙashin kulawarka, ko mai kyau ko aka san haka, ko da kana a wurin a zahiri ko baka a wurin. Shi ma ƙaramin ministan tsaron Australian Andrew Hastie, tsohon soja ne da ya aiki a Afghanistan.
Those who are alleged to have shed innocent blood are alone responsible for that. I do not say this to absolve or condemn.
Andrew Hastie kenan a ranar Alhamis din nan yake shaida a majalisar ƙasar cewa dole ne waɗanda suka yi sanadiyar zubar da jini su ɗauki alhaki da duk wani sakamako na junan nan bayan Allah da basu ji ba basu gani ba. Yace ba wai ina yin Allah waje da su bane, illa dai kawai wanda ya ga hotunan waɗanda aka kashe, to fa dole ne shugabanni su tambayi ba asiri. A yau Alhamis, Amurka ta ce tana ci gaba da matsin lamba ga Isra'ila na ta kare wuraren jin kai a Gaza, kwana guda bayan da wani harin da Isra'ilan ta kai kan ginin wata makaranta ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kasance mafaka ga Falastinawa da yaƙi ya ɗaiɗaita, inda mutane 14 suka rasa rayukansu tare da wasu ma'aikata na Majalisar Ɗinkin Duniya su 6. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yayin wani taron manema labarai a Warsaw cewa akwai buƙatar ganin an ba da kariya ga wuraren jin ƙan jama'a, kuma abu ne da za a ci gaba da yi. Ya ƙara da cewa a lokaci guda kuma ana ci gaba da ganin Hamas na ɓoyewa a cikin irin waɗannan wurare wajen gudanar da ayyukansu da ci gaba da yin barazana, abinda ya ce dole ne a taka mu hakan birki saboda hakan na sa rayukan farar hula a cikin garari. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga ranar Alhamis ɗin nan ake sa ran shugaba Joko Widodo na Indonesia zai shafa makonnin ƙarshe na wa'adin mulkinsa a sabon babban birnin ƙasar Nusantara a daidai lokacin da wasu ke bayyana shakku kan ci gaba da samar da gagarumin ci gaba da ake hasashe a cikin gina birnin da aka ware madala biliyan 32. Gagarumin aikin da ake aiwatarwa a tsibirin Borneo ya shafa ma da koma baya da ya hada da tsaiko wajen gine-gine da matsalolin da suka shafi filaye da rashin masu zuba jari daga ƙasashen waje. A watan Yunin da ya gabata ne manyan jami'ai biyu da ke kula da sabon birnin na Nusantara suka ajiye aiki. Ɗaya daga cikin manyan jami'an Jokowi ya jaddada a yau Alhamis ɗin nan cewa za a kwashe goman shekaru kafin a kammala ginin birnin na Nusantara. A ranar Alhamis ɗin nan hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ta kwashe mutane kusan 100 daga zirin Gaza zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ta kuma yi kiran da a samar da wani tsari mai dorewa na fita neman lafiya ga dubban mutane da ke bukatar kula. Wakilin hukumar lafiya ta duniya a yankin da aka mamaye na Falasɗinawa Richard Peppercorn ya shaida wa 'yan jarida hakan.
Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Kungiyoyin farar hula da suka hada daga mayar kungiyoyin kwadago da na addini da kafofin yaɗa labarai na kasar Ghana suna kara matsakaimin wato matsin lamba ga gwamnatin kasar da ta gaggauta daukar matakan yaki da harkar wato da hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Kungiyoyin sun ce suna yin haka ne sakamakon mummunan tasirin da ayyukan haƙar ma'adanan da aka fi sani da galamsi suke haifarwa ga koguna da samar da ruwan sha da muhalli da lafiya da kuma aikin gona. Wakilinmu Idris Abdullahi Bako ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Accra.
Kungiyoyin sun ƙara ƙaimi ne bayan da masana suka ba da gargaɗin cewa idan ba yaƙi haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba cikin gaggawa to Ghana za ta kai ga shigo da ruwan sha daga ƙasashen waje. Biyo bayan wannan kuma kamfanin ba da ruwa na Ghana ya fitar da sanarwar cewa gurɓacewar koguna da matattarar ruwa a sanadiyar Galamsey yasa ba a iya samar da ruwa mai inganci ga mazauna birnin Cape Coast da kewaye da ke yankin tsakiya. Baya ga gurɓatar ruwan sha da Galamsey ke yi, Muhammad Jafar Dankwabiya, mataimakin daraktan cike ne a cibiyar kula da yanayi da kiyaye abinci, ya yi muryar Amurka ƙarin bayani game da wasu illar da haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida yake yi wa Ghana ba.
Sinadiran da ake amfani cikin wannan aiki, sinadiran na bata gonakinmu da ruwan da muke amfani da ita na ban ruwan da muke shuki da ita. Shisa wannan aiki na Galamsey tana da masala sosai, kuma in ba tashi an tsaya ba zai kai lokacin da in ba mun shigo da abinci ba mu ya mu shuki a nan kasa, ruwan mu ba mu ya mu samu ruwan kwarai mu sha, sannan rayuwa da kanshi zai zama abunda ba mu iya mu dauki.
A taron manema labarai daga mayyar kafofin yada labarai kan yaki da haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba, kungiyoyin farar hula daban-daban sun yi kira da dauki matakin gaggawa kan Galamsey. Kenneth Kumsun, mataimakin sakataren gamayyar kungiyoyin ƴan kwadago, ya bayyana cewa kungiyar ta buƙaci a gaggauta kafa dokar ta ɓaci a yankuna da lamarin Galamsey ya shafa, tare da dakatar da duk wani aikin haƙar ma'adinai a gandun dazuzzuka da kafa kotuna na musamman domin hukunta masu laifi, sannan a tura sojoji domin tarwatsa kayan aikin haƙar ma'adinai. Sannan ya ƙara da cewa
that organized labor would urgently embark on series of demonstrations.
Ma'aikata za su fara gudanar da zanga-zanga da kuma yajin aiki a duk faɗin ƙasar idan gwamnati ta kasa magance matsalolin da muka shinfiɗa a ƙarshen Satumba 2024. Shi kuma jagoran gamayyar kungiyoyin kafafen yaɗa labarai akan Galamsey, Dr. Engineer Ken Ashigbe, a nasa ɓangaren ya ce
there's a strike that is going to happen. What we as media were going to do when the strike starts.
Akwai yajin aiki da za a yi, abinda mu a matsayinmu na kafafen yaɗa labarai za mu yi. Idan aka fara yajin aikin za mu yi watsi da duk wani abu da ma'aikatar filaye da albarkatun ƙasa. Don haka muna addu'ar shugaban ƙasa ya yi aikin da ya kamace shi a yanzu. Shugaban kungiyar 'yan jarida ta Ghana GJA, Mr. Albert Kobna Dunfo, a nasa ɓangaren ya ce
presidential candidates of the political party vying for election.
Duk 'yan takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa tilas ne su fito fili su tabbatar da goyon bayansu da yaƙi da wannan ikilai. Idan har suka kasa yin hakan, hakan na nuni da cewa ba su da muradin al'ummar kasar kuma ba su cancanci shugabanci ba. Kungiyar ƙananan manoma na Ghana baya ga masu Galamsey ta yi kira ne da a ƙara hadda ƙananan masu haƙar ma'adinai da gwamnati ta ba su lasisi. Sai dai mai tsara shirye-shirye na kungiyar ƙananan masu haƙar ma'adinai, Alhaji Baba Ahmed, ya yi watsi da wannan kiran.
kuma kaman yanda mutane ke kira Aban Small Scale Mining gami da Galamsen Duka eh ba zai yi ba mutane suna magana sai su manta kaman Small Scale Mining an kirkiro shi ne saboda a samu aiki ai ne zaka na yance maka mutane ne ke cikin Small Scale Mining da suke da license da suke dokan mutane muna da mutane almost 1.8 million don shi ba zai yi ba yasa su saki hankalin su wannan bai taimaka wani hanya zamu bi wadanda ke bata ruwan da mu jara shi
sauran kungiyoyi da suka kara muryoyin su kan yaki da gamse sun hada da kungiyar masu gudanarwa mata EWN da kungiyar kananan mahakar ma'adinai na Ghana da kungiyar gamayyar bishop din yan dariƙar Katolika da official limamin limamai na Ghana da sauransu Idris Abdalla Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Idris Abdalla Bako to waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a kowane lokaci a tashar mu ta VOA Africa akan mita 205 akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashihausa.com yanzu kuma lokaci ya da zamu kawo muku shirin yanayi da muhalli
Ne sauraro assalamu alaikum barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka Yau shirin yanayi da muhalli zai dora ne akan iftila'in ambaliyar ruwan da take ci gaba da ratsa kasashen nahiyar Afirka musamman ma a yankin Sahel Sunana Aisha Mu'azu A bana ambaliyar ruwa ta shafi mutane da dama a kasashen nahiyar Afirka lamarin da kungiyar Red Cross take gargadin cewa matsalar tana dada ta'azzara a Niger, Mali da Najeriya alƙaluman kungiyar sun nuna cewa sama da mutum 841 ne ambaliyar ta shafa a jamhuriyar Niger inda akalla mutum 4000 suka rasa mahallansu daruruwa kuma suka riga mu gidan gaskiya Ita ma kasar Mali tana fuskantar mafi munin ambaliyar da ta shafi kasar tun bayan shekarun 1960 inda ambaliyar ta ritsa da mutane 343,900 sannan an ba da rahoton mutuwar mutum 55 A Najeriya kuma ambaliyar tana ci gaba da yin mummunar ta'adi inda ta ritsa da sama da mutum 3.2 million wanda alƙaluman suka nuna cewa kaso 60 cikin su yara ne sannan na baya-bayan nan da ya faru a Maiduguri Najeriya ya kasance mafi muni da aka samu cikin shekaru 30 bayan da madatsar ruwan Alau da ke shayar da al'ummar jihar Borno ta fashe Dr. Murtala Abubakar Gada na Jami'ar Usman Danfodio dake Sokoton Najeriya ya dora da bayani a game da ambaliyar da ta auku a bana
waɗannan gulagen namu kusan sun yi ciku da madaman da muke da su misali a nan Sokoto bangare ko kuma Sokoto Basin muna da Goranye muna da Bakalori da dai sauran yan da madamai haka to dukkan su sun cika da zaran dam ya cika kuma dole sai sun saki ruwan nan saboda in ba haka ba zai ci da madaman nan to kinga dole suka saki wadannan gaba ɗaya suka cika duk abin da aka sa a gan kayan gona yazo ya halaka haka dai zaki ga matsaloli iri-iri na biyu kuma ambaliyar nan ta faru cikin garuruwa kansu a garuruwan zaki tarar da akwai ma abin nan magudanan ruwa amma saboda yawan ruwan da ke faruwa ma magudanan ba su iya daukar ainihin adadin ruwan da ke gudana dalilin haka zaki ga su ma ruwan sun cika unguwanni sun cika gidajen mutane azan akwai dai ban tausayi da kiya wata kajiya abun da yake faruwa wannan ruwan da aka samu shi da yadda aka saba ya faru ne within a kasashe Sahel wurare ne wanda ba a saba ganin ruwa mai yawa sosai ba irin haka nan amma bana sai abun shi su gaba ɗaya wannan bangaren to gaskiya kusan shi ya faru a gan tun daga kasashen Chad zaki su Kamaru nan Nigeria amma wani bangare ne ne
shi kuma Professor Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi Ya yi kira ne da a fara shirin tunkarar lokacin rani kasancewar ba a fafe gora a ranar da za a yi tafiya.
Shi dai abin da ya kamata tun yanzu ruwan wannan ya zamanto an yi amfani da su a gaba tunda akwai bayan damuna, akwai lokacin rani, inda za a iya amfani da ruwan nan masu yawa wanda suka sauka. Kuma a wannan lokacin ma Allah yana bada damar da za a yi noman da ake so, kuma a ci amfanin shi fiye ma da wa'innan watannin kaɗan na damuna. To bisa kan haka ne kamata a gaskiya a shirya ma wannan noman rani. Kuma ni gani nake shirin da ya kamata a yi tun yanzu ne kamata a yi shi, tunda ba a jira har guri ya ƙure tukwana a shiga shirye-shirye. Kuma Allah ne yake da kowane lokaci lalle, amma dai Allah ma yace ka tashi ta yaka. A kuma irin yanda ake hangen wannan damuna ta bana, a gaskiya da akwai manya-manyan dalilai da ya kamata mu yi shirin bayan damuna, saboda kan nazari da aka yi yau da kusan wata uku zance a baya, akwai wata babban kungiya wadda ake kira Project, wadda ita take kula, take hange da kuma nazarin yanda damuna wadda muke ciki zata tahi, yanda za a gudanar da ita, kuma da irin abun da zai iya zuwa ya je zo. To ka gani dai a yanda suka yi hangen ma a lokacin nan, ta fanni da yawa ba a sa ba abun da ya shahi wa'innan matsaloli na ambaliyar ruwa da ake samu ga sunan duka kasashen wanda aka sani na Sahel, tun Karo, tun Haro, tun daga Sudan, abun da ya kawo Chadi ya shigo Niger, Nigeria, Somali, kuma su Burkina, ina tsammani har zuwa Senegal.
A nasa bangaren kuma, masanin tattalin arziki mazaunin Abujan Najeriya Arabiu Tukur Hassan ya ci gaba da bayani ne akan irin tasirin da ambaliyar za ta yi akan tattalin arzikin kasashen nahiyar ta Afirka.
Kamar kamfanin fulawa sai an yi alkama za a samu, kamfanin shinkafa sai an shuka shinkafa zai aiki, kamfanin da ke saida shinkafa a kantuna, a shaguna, a kasuwanni, duk wani mai sana'a da ke waɗannan sana'o'i shi ma sai noma da kiwo da samar da abinci sun samu. Sannan kowa zai iya samun shi ma ya aikata, ya amfana, sannan ƙasa ta numfasa da ci gaba da tattalin arzikin ƙasa ya rinka motsawa ta yadda al'ummar ƙasa za su amfana shi. Wannan ambaliya da aka samu a wannan shashi na Najeriya abu ne da mutukar, yana da mutukar muhimmanci da zai iya samar da tasiri kala-kala. Daidai gonakin da ruwa ya wanke su da hasarar da za a yi ba kankani ba ne. Domin ana maganar daga cikin matsaloli da dama muke fama, akwai tashi-tashin hankula da ya hana mutane noma. Bangarorin kuma da aka dan samu da ke dan zaman lafiya ake noman, ga ambaliyar ruwa ya wanzu, ya kuma zo gonaki da yawa da aka shuke-shuke, aka saka kuɗi, aka abin nan, ana gabar kan yin hasara abubuwan da aka samu. Saboda haka wannan abu zai iya wanzar da ƙarancin kayan abinci a nan Najeriya a arewa, da kuma matsalar da ƙarancin kayan abinci ke iya wanzarwa a kasuwanni shine na tsadar kayan abinci, wanda a tarihin Najeriya ba mu taɓa fuskantar tsadar kayan abinci ba irin wanda muka fuskanta bayan zuwa wannan gwamnatin baya da kuma wannan zuwa wannan gwamnatin ta yanzu.
Dr. Murtala Gada bai yi sallama da mu ba sai da ya yi tsokaci akan ibtila'in da ta auku a birnin Maiduguri, wanda ya raba dubban mutane da muhallansu, sannan hukumomi suka sanar da mutuwar mutum 30.
Al'amari na Maiduguri gaskiya akwai ban tausayi idan aka kalli abin da ya faru. Kamar yadda na samu labari kuma muka gani a mafi yawa bidiyon da ke yawo a kafafen sada zumunta, akwai wani dam nasu a Laudan wanda shi yake samar da ruwan sha garin Maiduguri, ina ganin da kewaye. To wannan dam din ya fashe, ina ganin saboda yawan ruwan sama da ke shiga a cikin wannan dam din har ya kai level din da ruwan kamar yadda ake gaya man yana haurawa ta saman dam din. So gaskiya a wannan lokaci ya kamata a ce mutanen nan sun ɗauki matakin da ya kamata a ce sun ɗauka. Aiga na buɗe shi tun ma kamin shi kai wannan level, domin a ƙa'idance ya kamata a ce suna da wata manuniyawa abubuwan da za su iya nuna musu cewa haka zai iya faruwa kamin aukuwar fashewar dam. Saboda duk lokacin da dam ya cika ba ka da wani option da ya kamata ka yi, ko matakin da ya kamata ka ɗauka shi ne ka buɗe ruwan nan su fita a hankali yadda ba za su yi wa mutane ɓarna irin yadda aka gani ba yanzu. Domin idan ya fashe dama shi ne ake gudu, irin abin da ya haifar yanzu shi ke faruwa har koyaushe.
Mai sauraro, iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu tara a wani sabon shirin.
Toma da masu saurare, lokaci yayi da za mu bude layukan mu domin mu ba ku damar bayyana ra'ayoyi. Kuma kamar yadda muka faɗa a farkon shirin, muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin waɗanne abubuwa ne suke haddasa tsadar kayayyaki da tsadar rayuwa a Najeriya. Lambar da za ku kira kamar kullu ita ce 2-2-9-6-5-5, amma a fara saka alamar tarawa sannan ɗaya. Muna kuma da mai kira na farko daga jihar Nasarawa. Wake kallayi daga Nasarawa. Na'am.
To a gaskiya kan kayayyaki ba kuma kayan marori da abinci da sufuri a cikin mai da aka yi, kuma ga shi har yanzu a yadda yanzu suke tunanin mutalakawa za mu samu sauki da wannan tallafi sai kome ya hauhawa. To ga shi kuma an samu kara kudin mai ɗin da inda muke tafiya a 500 yanzu ya zama 1,500, abin da muke saye 1,000 yanzu ya zama 1,500. Saboda haka mu talakawa muna roƙo, kuma ita kuke ta san halin da talakan muke ciki, don Allah, don Annabi, muna roƙon su don girman Allah su janye wannan talakan. In kuma da akwai wani hanya da za a samar ma talaka sauki, in dai an janye wani abu ko kuma mai ya samu sauki, to komai zai sauki, tunda komai
to madalla ne akan mai. To madalla na Nasarawa, bari mu je jihar Kebbi. Wake kallayi a Kebbi.
Kuna magana da Ada na aida kenan ba gida.
To madalla Malam Ada, menene ra'ayinka dangane da abin da muka faɗa?
Hakikanin gaskiya mu duk abin da ya muna wanga tsada ta tsarin rayuwa, hakikanin gaskiya ga kullatin mun cin gishe kamun ga tsada ta rayuwa, saboda in an mai dan muna kullatin mun ce cikin cikin Allah da kayan mu su ya ce arfa, nan kayan gwa su arfa, muna roƙon wa Allah shuwa ga mu manyan mu, don Allah su tausaya mu talaka, don Allah su neman talakin mai ko su bi mu ta wata hanya. Saboda haka na gode shi an jima.
To madalla, sai kuma Kwantagura ta jihar Niger, wake kallayi.
Na san yin kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagura jihar Niger.
To madalla injiniya, menene ra'ayinka?
Tsakani da Allah wanga abin da ya faru a ƙasar mu Najeriya, hawa faraki babu abin da ya kawo illa ga talakin mai. Saboda kata ya kaso kaya, an dauko masu kuɗi kullun kasashen bulunki, ta yaya za a yi a taho kuma a samu sauki? Yanzu daga Kwantagora zuwa Minna naira 8,000 ne kuɗin mota, daga Kwantagora zuwa Sokoto naira 10,000 ne kuɗin mota, da abin 3,500. To ya za a yi a taho kaya kuma a dawo na ake a ji sauki? Don haka in ba shugaba ya gyara ba, to gaskiya wanda halin rayuwa da ake ciki kunnuwa ne mun ga fara gani. Allah kar ki mun magani.
To amin. Amin suma amin injiniya. Bari mu je jihar Bauchi. A dawa muke a jihar Bauchi. Ina ga sai ka sake bayyana sunanka, ba mu ji ba, me kace?
Ina magana da shugaba Gaye ne daga karamar hukumar Nito.
To madalla, a bayyana ra'ayi a takaice.
To alhamdulillah, kowa dai ya sani da wannan tsadar mai da sai tallafi da aka yi ke kawo tsadar kayan masarufi. Kuma shugabanni ya kamata su sani kan cewa Allah zai sanda yake ranar gobe. Saboda haka magana shugaba Gaye da jama'a sun haru da su karamar hukumar.
To madalla, to bari mu koma jihar Niger. Wa muke tare da shi daga Niger?
Kuna tare da Ibrahim mai wanki hula garin mai gobe a Kimba jihar Niger.
To madalla, muna jin ka.
To game da kayayyakin abinci a Najeriya, abu ne wanda za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Domin saboda ainihin sun shugabanninmu sun nuna a fili a ƙarara, ba sa tausaye mu kuma ba sa jin kanmu kuma ba sa son ci gaban Najeriya. Domin idan ba haka ba zai yiwuwa a ce abincin da za mu ci, kuma Allah ya hukunci, Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu ƙarfi a ƙasar nan, kuma Allah ya ba mu arzikin nan. Amma ka je ka ta ƙarfinka ba ka nema ka don ka ci, amma abin ya gagare ka. Kuma inda su ƙara jawo wannan masifa da wala'i kamar bangaren man fetur kuma ya rike tabbatar da cewa alƙawarin da suka dauka abin tambaya ne wanda yake Allah bane taba barin su ba abin da yake ga musu kenan
to madalla bari mu je mu kauciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger wake kan layi a Niger
to kuna tare da wani babban mai sauraron ku Abdul Kasku nan muke ungwar wadata tawali da birnin Adam jamhuriyar Niger ni ra'ayina da zan badawa a wannan matsala da ke faruwa na hawa-hawa farashin abinci gaba daya a Najeriya sai ko mu ce zan yi tallafin man fetur din nan shi ne kawo wannan matsala amma muna so fi ke gidi na idan Allah da Annabi wani ne ke zama da ɗan kasuwa da masu hannu da shi a zama ne ne ke kawo matsala saboda talaka ba wa Allah mai ɗan ƙaramin hali ya samu ke saboda adibi ma'aiki adibi Allah irin yanayin ƙasar da yanayin da ƙasar nan take ciki
Malam Abdu ana cewa wani lokaci irin matsalolin in suka shafi wannan kasa za su shafi wannan kasa tsakanin Najeriya da Niger ya abin yake ya shafe ku kuma
eh abin zai shafe ni saboda ɗan uwa ɗan zumu ne da ɗan zumu muna fata ai dan haka ne ne gugu nake dan Allah
to madalla bari mu koma Ibadan wake kan layi daga Ibadan
eh ina na maluka dan TV a Ibadan nan kalashan ake ne
na'am me ra'ayi
nan a da rayuwa da duk lokacin da kike da kyanin zaman da kike da shi hazin da kike da shi in a ce gwamnati ai kare da talakawan kasa su ne kuka sun yi zanga zanga an tsaye an yi ne alfarma a rage mai kuɗi an yi zanga zanga a kuka mutane an tsaye don haka wannan gwamnati APC wani tsawon tanzu wadda yake yi suke su zalunci wadda yake tana kai ta kassar talakawan Najeriya da fatan ne dai muna roƙon Allah ubangiji ya kawo mu ƙarshen wannan gwamnati ta APC su kawo mu mai mu da gwamnati PDP domin gwamnati PDP
to muna godiya ƙwarai da gaske na Ibadan bari mu je jihar Niger wake kan layi a Niger
haje utsala arko sai na injiniya mai gero makeri ne mu dai muna roƙon shugabanni don Allah su taimaka su ji tsoron Allah su gyara halaye wanga halin rayuwa da a ciki a sauke farashin mai yake ya dawo ƙasa in farashin mai ya dawo ƙasa to insha Allah komai da yake da daidai
to madalla
Allah ya kuɗa inna ai don Allah shugabanni suna rejin ko
to muna godiya ƙwarai da gaske malam injiniya mai gero makere kuma kai ne kiran mu na ƙarshe tare da fatan waɗanda aka yi kiran domin su sun ji to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
to Murtala a takaice a yau aka saran jakadiyar Amurka a majalisar ɗinkin duniya Linda Thomas Greenfield ta bayyana goyon bayan majalisar na ƙirƙiro da kujerun dindindin biyu ɗaya ga ƙasashen Afirka da wadda za ta zagaya tsakanin ƙananan ƙasashen tsibiri masu tasowa a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya yunkurin yin hakan na zuwa ne a ƙoƙarin da Amurkan ke yi na gyara dangantaka tsakaninta da Amurka wato da Afirka inda da dama ke cike da ɓacin rai ganin yadda Washington ke mara baya ga Isra'ila a yaƙin da take yi a Gaza da kuma hankorin zurfafa dangantaka da ƙasashen yankin Pacific da ke da mahimmanci wajen dakushe tasirin China a yankin Ƙasar Australia ta tube kambun yabo na soji daga manyan kwamandojin tsaro bisa zargin aikata laifukan yaƙi da aka aikata ƙarƙashin sa idansu a yayin tsawon lokacin da aka ɗauka ana yaƙi a Afghanistan. A yau Alhamis ministan tsaron Australia Richard Marles ya shaida babban majalisar ƙasar cewa manyan jami'an sojin da suka yi aiki a Afghanistan za su rasa kambunsu mai daraja a aiki bisa laifukan yaƙi da aka aikata a yaƙin Afghanistan tsakanin shekaru 2005 da shekarar 2016. A yau Alhamis Amurka ta ce tana ci gaba da matsin lamba ga Isra'ila na ta kare wuraren jin kai a Gaza kwana guda bayan wani harin da Isra'ila ta kai akan ginin wata makaranta ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kasance mafaka ga Falasɗinawa waɗanda ya iya daidaita inda mutane 14 suka rasa rayukansu wanda ya hada da ma'aikatan na Majalisar Ɗinkin Duniya su 6.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ne gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da kuma injiniyar mu ta yanzu Saida Haldun. Ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fata alkhairi. Ma'assalama.